الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ مكينا كراتون لتات كتاب التوحيد. أيوه زام شقا درتي نبقي عند مال يكتوى باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. واتو ونن باب زي من بياني أكن دعواه كو كرا إزواغ شي دعوة با أبن بوتاد غسيات الله دا مال يمن بياني أكن معنى لا إله إلا الله دا كما مهم من شنته da falala da yawan lada da take dauke da shi da kuma kankare zanuban wanda yake fadan la ilaha illa Allah tsakaninsa da Allah. To kuma sai kulla mana babi na cewa ya kamata idan mun fahimci wannan mu yi kira kuma izuwa ga la ilaha illa Allah. Saboda idan ka samu shari'a ya kamata ka so wa dan uwanka shi ma ya samu wannan shari'a din. Saboda hadisin da yake cewa la yu'minukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, imanin ɗayanku ba zai cika ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa. Kamar yadda kake son ka fahimci tauhidi domin ka samu tsira gobe kiyama, haka nan za ka so wa ɗan uwanka shi ma ya fahimci tauhidin domin ya samu tsira gobe kiyama. Idan mutum ya zama haka, shi ya zama mai cikakken imani kenan. To kira izuwa ga tauhidi ko izuwa ga shahada la ilaha illallah shine kira izuwa ga addini dungurungun insa. Dukkanin annabawan Allah sun yi kira izuwa ga la ilaha illallah. Haka nan littattafai da aka saukar daga sama sun yi kira izuwa ga la ilaha illallah. Kuma akan wannan kalman ne annabawa suka yi rikici da jama'ansu ko da ninsu har yaki ya faru a tsakaninsu. Wannan kalma tana da mahimmanci. Kuma kada mutum ya ce wai shi musulmi ne yanzu shi baya bukatan a kira shi zuwa ga tauhidi, a koya masa sauran ayyuka na addini. Idan yayi haka ya jahilci menene tauhidi, don dole sai ka san ma'anar la ilaha illallah, ma'ananta na hakika, kuma ka kore wa kanka shirka da duk wani nau'o'i nata kafin la ilaha illallah kai tabbata. Wannan ko musulmi yana bukatan a fadakar da shi akan wannan. Shi yasa kira izuwa ga tauhidi bai takaita akan waɗanda ba su da tauhidin kawai ba, har ma masu tauhidin. Kuma da rashin kira izuwa ga tauhidin ne muka ga wasu daga cikin musulmi masu sallah, masu azumi da zakka da aikin haji suna wato sujjada wa wani abu daban ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Suna daga hannun su roki wani daban ba Allah ba subhanahu wa ta'ala, ma'ana suna aikata shirka. Su a fahimtar su shirkan nan baya kore musu tauhidin su, alhalin kuma shirka yana tafiyar da tauhidi gaba ɗayansa, yana wajabta mutum ya dawwama a cikin jahannama idan ya je lahira. To kaga dole shin kira ne izuwa ga tauhidi. Ubangiji ta'ala yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lalle a cikin kowace al'umma a samu wasu jama'a waɗanda suke kira izuwa ga tauhidi, izuwa ga addinin Allah, suna umarni da kyakkyawan aiki, suna hana mummunan aiki. Waɗannan su ne marabbanta, su ne wanda suka samu rabo wato gobe kiyama idan an yi tashin alkiyama. Kuma masu kira izuwa ga addini su ne shuwagabannin muminai. Shi yasa bayin Allah na gari daga cikin addu'o'insu kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari a cikin suratul Furqan, suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ka sanya mu ka ba mu ainihin matanmu da ƴaƴanmu waɗanda za su faranta mana rai, sannan kuma ka sanya mu zama shuwagabanni na masu addini, shuwagabanni na masu tsoron Allah. To kaga kenan a sai mutum ba zai zama mai da'awa ba, da'awan da zai samu shugabanci a cikinsa ba, har sai ya zama mai tsoron Allah wanda masu tsoron Allah suke ainihin koyi da shi. to anan bayan Allah na gari suna addu'an Allah ya gyara musu halayensu zahiri da batini domin su zama masu shugabantan masu tsoron Allah, ma'ana su zama abun koyi a wajen masu tsoron Allah a cikin maganganunsu da kuma ayyukansu. Wannan kuma ba a samun sa sai an ji tsoron Allah din. Duk wanda bai ji tsoron Allah ba zai shugabanci masu tsoron Allah ba. To bayan Allah na gari suna addu'an su zama haka. Kuma Ubangiji ta lace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Haka nan mun sanya shugabanni a cikin su lokacin da wato suna shiryarwa, suna shiryar da jama'a da umurnin mu, inji Ubangiji ta'ala, yayin da suka yi hakuri kuma suka yi yaqini da ayoyinmu. Shi yasa irin wannan shugabanci na masu tsoron Allah ana samun sa ne in an yi hakuri kuma an yi yaqini a bisa ayoyin Ubangiji subhanahu ta'ala. Shi yasa Shaykhul Islam bai taimi yake cewa bi sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Da hakuri da yaqini ne ake samun shugabanci a addini. To da haka sai mutun ya zama mai hakuri, sai kuma yana da ilimi, ilimi wanda yake na yaqini. Saboda haka komai tsoron Allah mutum idan bai da ilimi ba zai zama shugaban masu tsoron Allah ba. Komai ilimin sa idan bai da tsoron Allah ba zai zama shugaban masu tsoron Allah ba. Sai ka hada ilimi da aiki, sannan nan ne zaka jagoranci bayin Allah na gari. Idan ba haka ba kuma ba zaka iya ba. Yasa babu abu mai amfani irin ilimin shari'a wanda za a yi aiki da shi kuma a tallata shi wani ma ya yi aiki da shi. Wani ya cewa Ababakarin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta ila ilmin tasiru bihi imaman muta'an in amarta wa in nahaita ko in nahaita wa in amarta. Saboda haka yana kiran ɗansa zuwa ga ilimi wanda shi ne rabonsa na duniya da lahira gaba ɗaya, wanda a cikin ilimin zai samu rabo na duniya da lahira, amma da sharaɗin in ya yi umarni ya yi hani, wato in ya yi kira zuwa ga ilimin nasa kamar yadda ya aiki da shi, to su ma jama'a su zo su yi aiki da irin wannan ilimi. To irin wannan da'awar wanda za a yi ta tsakani da Allah domin neman shiryan al'umma, to wannan wato wirasa ne nubu nabawiyya, wato wirasa ne ta annabta, gado ne na annabta, aikin annabawa ne su malamai suke yin sa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-ulama warasatul anbiya fa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma faman akadahu faqad akadha bihadhin wafir. Malamai su ne magada annabawa, su suka gaji annabawa, annabawa kuma ba su gadar da dinari ko dirhami ba, ba su gadar da kuɗi ba. Ba a gadon annabawa idan suka bar dukiya. Abinda suka gadarwa al'umma shine ilimi. Wasu malamai sun gaji ilimin kuma suna yaɗa shi kamar yadda annabawa suke yaɗa ilimin. Shi yasa suka samu gado na annabta. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya riki ilimi ya riki wato rabo mai girma, ya riki babban rabo a nan duniya da kuma lahira. Saboda haka babban ci gaban al'umma shine a samu waɗanda suke kiran su zuwa ga addini a cikin su. Addini in babu da'awa lalacewa zai yi, musamman da'awa zuwa ga tauhidi shine shahadatu an la ilaha illallah, shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah. Sannan mala yace wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin. Qul hadhihi sabili, Allah ta'ala yace ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hadhihi sabili, wannan ita ce tafarki na, ko wannan shine tafarki na, shine hanya ta, ad'u ila Allah, ni kam ina kira ne zuwa ga addinin Allah, ala basiratin abisa basira abisa ilmi, ina kiran jama'a ko al'umma ta zuwa ga addinin Allah, zuwa ga tauhidi, amma ba akan jahilci ba, ala basiratin abisa basira shine ilimi na addinin musulunci, ba ina kiran su akan jahilci bane. Sannan yace ana ni wa man ittaba'ani, da wanda ya bi ni. Ila wasu a littafin su ba za su ga karishin wannan ayan ba, amma shi malamin ya karisa ayan har zuwa karshen ta. Shi yasa ya fitar da wasu matsaloli da suke da alaka da karshen ayan a karshen wannan babu. To da haka masu bugawa ne suka shafe wato ƙarshen aya ɗin, amma lalle akwai ta a cikin littafin kitabu tauhid, idan an duba wani bugun kuma za a gani. Saboda haka manzala ta ce wannan ita farki na, ni ina kira zuwa ga Allah ne da ni da waɗanda ainihin suke bi na, wato da muminai bayin Allah na gari su ma suna kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan yace wa subhanallahi, farki ya tabbatan ma Allah, wa ma ana minal mushrikin, ni bana daga cikin masu yin shirka. Wato farki ya tabbatan ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ni bana daga cikin masu shirka. A nan akwai matsaloli a cikin ayan nan. Farko Ubangiji ta'ala ya ce ya gaya wa al'ummarsa, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane ne izuwa ga Allah, ad'u ila Allah, wannan yana nuna ikhlasi a cikin da'awa. Ba la yad'u ila nafsihi bal yad'u ila Allah, ba yana kira ne izuwa ga kansa ba, yana kira ne izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana da'awarsa da ikhlasi yake yin ta tsakaninsa da Allah domin mutane su fahimci shiriyan kuma su bi ta. Yasa a can gaba ma ya ce mana, wani za ka samu kamar yana da'awa izuwa ga Allah ne, amma abin da yake hakika shi ne da'o ila nafsihi, yana kira izuwa ga kansa ne. Duk mai da'awar domin ya samu wani abun duniya ta hanyar da'awar, to wannan yana kira izuwa ga kansa ne. Wato yana son in yayi da'awar ya samu wani abun duniya, ka kansa yake kira. Ko kuma ya samu shahara a duniya ko wata alfurma, to wannan shi ma ya da'o ila nafsihi, yana kira izuwa ga kansa ne. Ko dai ya zama abun tsoro a cikin al'umma, to wannan ba ya da'o ila Allahi bane, ya da'o ne ila nafsihi, yana kira izuwa ga kansa. Amma wanda yake kira izuwa ga Allah ta'ala, shi yana da'awan tsakaninsa da Allah ne don mutane su fahimta su gane. Shi yasa ba yana gaya wa mutanen abun da suke so ba ne, a yana faɗa musu abun da zai amfane su ne, ba wai abun da zai burge su ba, ko abun da za su ce shi ɗin wani ne ko mai ilimi ba ne, a menene suke buƙata wanda zai amfane su ya gyara musu imaninsu da tsoron Allahnsu, to shi ne yake kiransu izuwa gare shi. To kaga wannan shi ne mai kira izuwa ga Allah, mai kira izuwa ga kansa kuma ta wace hanya zai bi don ya tara jama'a, ta wace hanya zai bi ya samu ɗaukaka a hanyar da'awarsa, to wannan kaga ya dawo ila nafsi, ta wace hanya zai bi a da'awarsa ya samu kuɗi, to wannan yana kira izuwa ga kansa ne, ba yana kira izuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala ba. Saboda haka malamai suka ce a nan akwai faɗakarwa akan ikhlasi, wato ad'u ila Allah, ina kira tsakanina da Allah. Yasa idan mutum ba don Allah yake kira ba, to yana jawo kansa azaba ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama li ghairi Allah aw arada bihi ghairi Allah falyatabawwa maq'adahu minan nar, duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba, ko kuma yake karantar da ilimin ba don Allah ba, to ya tanadi wurin zamansa a wutan jahannama. Ma'ana makoma sautan jahannama ne gare bukin ɗin wurin zaman sautan jahannama tun a nan duniya, domin ya karantar da ilimi ba don Allah ba, ya karantar don a ce shi mai ilimi ne ko don ya samu abun duniya. Haka nan a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yatalubuhu illa liyusiba bihi arban min ad-dunya lam yajid arfa al-jannati yani rihaha yawm al-qiyamah, duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba, ilimin da kuma na shari'a ne don Allah ake nemansa, amma shi yana nemansa ne don ya samu abun duniya, ya tara shi ya zama babban shehi, babban malami a cikin al'ummarsa, domin ya huta ya samu abun duniya, don haka yake yi. To wannan kan ko kanshin aljanna ba zai ji ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kanshinta ma in ya rage tafiya tsakaninka da aljanna tafiyan shekara 70 za ka ji kanshinta. To kaga shi yayi nesa da aljanna tunda baya jin kanshin aljannan kwata-kwata. Saboda haka wajibi ne mai da'awa ya zama yana da ikhlasi. Ya zo a cikin hadisi, farkon mutum uku wanda Allah ta'ala zai hura wutan jahannama da su, su ne mutumin da ya je yaƙi inda ake yaƙi fi sabilillahi, amma shi ya je ne don ya nuna sadaukantaka, ya nuna cewa shi jarumi ne, shi ya iya yaƙi, shi ba shi da tsoro. To sai a tambaye shi ranar alkiyama a ce me kai an baka ƙarfi da jarunta, me kai ya ce ba inda za a je yaƙi fi sabilillahi face na je. So Ubangiji ta za a ce ƙarya kake yi, ka yi haka ne don a ce kai jarumi ne, an faɗa sai umarni a kai shi wutan jahannama. Annabi na biyu, mutumin da Allah ba shi dukiya mai yawa, sai a tambaye yana ciyar da ita duk inda aka ce ana neman taimako yana barwa, amma ba don Allah yake barwa ba, don a ce shi mai ba da taimako ne. Shikenan sai a tambaye shi, an baka dukiya ne kai da ita, sai ai ya Ubangiji ba wata kofa ta alkhairi face na ciyar fi sabilillahi a ita, duk inda aka nemi taimako yana barwa. Sai Ubangiji ta ce masa, ƙarya kake yi, ka bayar ne don a ce kai mai kyauta ne, to an faɗa iya sakamakon ka kenan, sai a umarni da shi a tafi da shi wutan jahannama. Sannan mutumi na uku kuma shine wanda Allah ya bashi ilimi, a wata riwayan Qur'ani yana karanta shi dare da rana, wata riwayan yana karantar da ilimin dare da rana, yana koya mutane addini. Sai a tambaye shi, an baka ilimi mai kai da shi, yace ai nayi ta karatu ko nayi ta karantarwa, nayi ta karantar da jama'a. Sai a ce ƙarya kake yi, ka karantar ne don a ce kai mai ilimi ne. Saboda haka sai a ce a ɗauke shi aje a jefa shi shima a cikin wutan jahannama. Wannan su ne farkon wa'inda za a sa a cikin wutan jahannama. To kaga ba abun da ke da haɗari kamar kira zuwa ga addinin Allah, don abu ne wanda na ibada ce tsantsa. Idan ka shigar da wata niyya a ciki, to kana ainihin haskakawa mutane ne, kai kuma kana wato jefa kanka a cikin halaka a cikin wutan jahannama. Aya muqidan naran li ghayrika dawuha wa harru lazaha baina jambayhi yabrimu. أهذا هو العلم الذي قد دنيته؟ أهذا الذي قد كنت ترجوه يطعمه؟ أهذا هو الرزق الذي قد كتبته؟ لا أمرك لا رفهم ولا الأصل يسلم. ابن القينة يا وانيك كنا ووسو فتلا وتسنا حسكك وسنا غنين حنيا سنا غنين حسكيكنا حسكك مزو حنيا أما كيكما فتلا تنا قوناك وتوتون زيزا وكمان فتلا أن كنا وطاعة ساجلات إذا تنا قونيوا kuma tana bada haske, kai kana amfana da ita, ita kuma tana cutuwa. To haka wanda yake karantarwa yace wannan shine ilimin, abinda ka ribanta a ilimin kenan, wannan shine kake tamani zai amfane ka, wannan shine riban da ka samu a ilimin. Yace wallahi babu riba kuma babu uwar kuɗi, babu riba babu uwar kuɗi. Saboda haka kenan sai ya zama na tsakaninka da Allah kake yi, to shine wannan ilimin zai yi amfani. Amma in ba haka ba, to ilimin, wato ba da ilimin ba zai amfani ba, da'awar ba za ta yi amfani ba, sai ta zama ila Allah, izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya zama ala basiratin, ya zama a bisa basira kake kira. Basira shi ne ilimi, basira a nan shi ne ilimi. Ka san ilimin aqida, ka san ilimin fikihu, kuma ka san ilimin akhlaq, don addini gaba ɗayansa ya kunsu a cikin abubuwa guda uku nan ne: aqida, shari'a, akhlaq. Wato ka san menene tauhidi, menene aqida, sannan ka san kuma menene shari'a, shine ka fahimci fiqhu, idan ka san hukunce hukuncen shari'a. Na uku kuma ka san al-akhlaq, abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da munanan ɗabi'u. Idan ka yi wannan, to shine ka zama kana da basira. Idan baka haɗe duka ba, baka zama mai da'awa na jama'a gaba ɗaya ba, to duk abin da za ka yi kira zuwa gare shi kuma ya zama ala basiratin, kana bisa basira akan wannan abun. Wato ka fahimci abun ne kake umurtan mutane su yi shi, ko ka fahimci abun haramun ne kake nisanta mutane ka su yi shi. Amma kar ka kuskura ka je kana kiran mutane zuwa ga wani abu alhalin baka da basira akan ka, ma'ana baka da ilimi akan abun haka yake ko ba haka yake ba, sai ka je ka jefa mutane akan bata alhalin kai kana nufin wato su zama suna cikin shari'a, ko ka ɗauke su daga kan shari'a ka maida su kan ɓata, ko kuma kana son ka ɗauke su daga kan ɓata ne. Wato mai kyau sai ka maida shi marar kyau, marar kyau kuma ka maida shi mai kyau, saboda rashin basira a addini, wato baka da ainihin fahimtar addini. Saboda haka kenan masu da'awa kala biyu ne: akwai masu da'awa wanda sun sadaukar da ransu wajen karantar da jama'a, kiran mutane zuwa ga tauhidi da shari'a, hukunce hukunce na shari'a, da gyara musu ɗabi'unsu. Wannan wajibi ne ya zama suna da ilimi mai zurfi, wajibi ne ala basiratin, in ne ya zama basira ne a cikin aqida da fiqhu da kuma akhlaq, abin da ya shafi ɗabi'u. Saboda duk lokacin da ka kafa kanka, ko aka kafa ka kai mai da'awa ne zuwa ga addinin Allah, to ka zama shekul islam a cikin jama'a. Duk wani abu da ya rikice musu kuma na addini za su dawo zuwa gare ka ne. In wani bangare ka sani a addinin baka san wani bangare ba, to zaka iya yin barna. Misali kai ka san tauhidi, kana kiran mutane zuwa ga tauhidi, to su ba za su yadda cewa tauhidin kawai ka sani ba, za su kawo tambayoyin su akan abin da ya shafi fiqhu, akan abin da ya shafi aure da saki da gado da ciniki da sauransu. Kai kuma baka karanta wannan ba, sai ka dinga bada jama'a. abin da ya shafi ɗabi'u za a zo a tambaye ka ko ka san fiqhu ne baka san tauhidi ba sai zo ana tambayanka akan tauhidi sai farnan ka tafi gyaran ka yawa ko ka karanta al-akhlaq abin da ya shafi ɗabi'u kamar yadda abin nan galibi wanda suke kira yayi wanda ake ce musu jama'atu tabligh za ga sun san ɗabi'u akhlaq amma kuma idan an zo babin aqida da babin shari'a sai kaga kuma abubuwa da yawa ba su san shi ba to kaga wannan sai zama ta wannan bangaren za su iya gyara amma kuma an shiga wancan bangaren kuma babu abin da za su iya cewa karshen ta in da su yi magana a cikin safarna da su ko kuma yan bid'a wanda sun san abubuwa na fadala da sauransu amma ba su san haƙiƙanin tauhidi ba da an shiga babin tauhidi kuma sai kaga fadda jama'a suke yi a babin aqida ba shiryar da su suke yi ba to da haka wajibi ne ka san addinin gaba ɗayan sa tako ne bangare in kai malami ne mai kiran mutane zuwa ga addinin Allah duk inda aka tabo ka ajika duk abin da aka tabo na addini ya zama dama ka san wani abu a ciki ko duk inda aka tabo ka aji kaman dama iya wannan abun ka karanta wannan shine ka zama cikakken mai da'awa zuwa ga addinin Allah amma in ba haka ba to ka zama mai nasiha kawai ya dan abin da ka fahimta zaka iya tashi a masallaci kai wa mutane nasiha dan abin nan wani ka ga ya kuskure zaka iya umurni da ke taiki da hana mummuna wannan abu dai ba daidai bane kuskure ne idan abun nan wani abu ne ya kamata yayi muhimmi bai yi ba to zaka iya hana shi amma idan mutum ya zama na ilimin sa dan karami ne amma kuma ya shahara a garin su shi babban malami ne to abin da yafi masa shine yayi gudu yaje ya ƙara ilimi in ba haka ba barnan da zai yi sai tafi gyaran da yake yi yawa don duk gaba ɗaya za su maida al'amarin su zuwa gare shi ne gaba ɗaya kuma ilimin sa takaitacce ne kuma ga malai Hausa sun ce karamin ilimi kukumi ne to in Allah ya jarrabe ka da irin wannan ka je ka karo ilimi kawai ka je ka sake shiri sannan ka dawo amma in ba haka ba to da a samu matsala wannan kuwa bai zai hana mutane su dan dinga nasiha iya gurgudun abin da kake da yaqinin haka yake kai wa dan uwanka nasiha wannan yana da kyau don ya zo a hadisi balighu anni walau aya ku isar mini koda da aya ɗaya ne in ka fahimci aya shikenan wanda baka fahimta ba kuma ban sani ba shikenan sai ka tsaya inda Ubangiji ta'ala ya tsaya da kai idan an samu wannan to kai ma kana da basira na wani bangare amma mai da'awa sosai to ya zama yana da basira ta dukkan bangarori na addini gaba ɗayan su to nan ne zai iya gyara al'umma ko da ka Ubangiji ta'ala ya ce ala basiratin to kaga akwai shuruɗai guda biyu a cikin wato wannan ainihin wannan aya kuma wannan manzala sa sama akan sa yake kuma al'umma sama akan sa suke shi yasa yace ana wa manittaba'ani ni da wanda suka bi ni ni da wanda suka bi ni kenan manzo Allah ala basiratin yake kira kuma ina kira tsakanin sa da Allah yake da'awa zuwa ga addinin Allah kai ma ka zama ala basiratin kuma kai da'awan abi ta ikhlasi tsakanin ka da Allah sannan yace wa ma ana minal mushrikin wa subhanallahi sarki ya tabbata ma Allah Allah baya siffantuwa da kowace irin siffa ta tawaya siffofin sa gaba ɗaya na kamala ne walahul masalul a'la siffofi madaukaka sun tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala babu irin sa jalla jalaluhu sannan yace wa ma ana minal mushrikin ni bana daga cikin mushrikai kenan ba zaka zama mai da'awa zuwa ga tauhidi ba in kana cikin mushrikai kana tare da masu shirka ko baka shirka in kana tare da masu shirka ai ka yadda da shirkan kenan kaga bai ce wala ushriku ba bai ce bazan yi shirka wa ma ana minal mushrikin ni bana tare da mushrikai baka tare da su don abin da suke ba daidai bane kuskure ne tsakaninka da su shine da'awa ka gyara musu wato ainihin shirkan su ko tauhidin su su koma zuwa ga tauhidi tsantsa su daina abin da suke yi na shirka to mutumin da yake shirka sai kuma yazo yana da'awa zuwa ga tauhidi sai wannan yana tuka da warwara ne ya gyara kansa tukun kafin yazo ya gyara ainihin jama'a shirka baya haduwa da tauhidi sannan daga cikin shuruɗai na da'awa zuwa ga kalmar tauhidi ko zuwa ga la ilaha illallah ko zuwa ga addini akwai mutum ya gyara kansa kai akan kanka ka gyaru kafin ka gyara wani don mutane wasu suna koyi da aikin malami fiye da abin da yake fara wani shi ba zuwa ma inda malamin yake karatun kawai yana duba meye aikin sa kawai shikenan sai ya koyi da shi to idan baka gyaru ba sai ka bar da mutane da yawa kuma sannan waɗanda suka fahimci kuma kai din ba mutumin kirki ba ne to ba za su amsa da'awar taka ba ba wani ne ya faɗe ta ba kai rabu da wani ba wani ne wani kai wani ai ba malami ba ne kuma kana da wani abu na ilimi amma saboda ayyukanka ba na gari ba ne shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ba wanda ya fi kyawun magana ba wanda ya faɗi magana mai kyau kamar wanda ya kira zuwa ga addinin Allah sannan kuma yayi aiki na gari, sannan yace ni musulmi ne. Kaga ga da'awa zuwa ga Allah da ikhlasi tsakani da Allah, sannan wa amina salihan, yayi aiki na gari. To kaga wanda ayyukansa ba na gari bane bai kamata ya zama mai da'awa ba, don mutane ba za su karbi da'awan ba, da'awar ba za ta yi kima ba, kuma sannan zai badda mutane da yawa, zai badda jama'a da yawa. Wani yace fasadun kabirun alimun mutahakkikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kaga barna ce babba a cikin jama'a, malami ya zama yana keta iyaka, ma'ana malamin da yake sabon Allah a cikin jama'a, wannan ba karama barna bace a cikin jama'a. Yace wanda ya fi barna jahili mai ibada, wasu za su dauka daidai ne abin da yake tafiya a kansa, to shi ma barna ne. Yace huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Gaba ɗayan su fitina ne guda biyu, mai ibada akan jahilci da mai ilimin da kuma baya ayyuka na gari, ayyukansa na barna ne, dukkanin su fitina ne a cikin jama'a, kuma fitina ce mai girma ga wanda yake koyi da su a wurin addininsa. To da haka dole ne ya zama akwai aiki na gari, ya zama ayyukanka na gari ne kai da kake kiran mutane zuwa ga wato ainihin tauhidi. Idan ya zama na fasadi kake da barna kake yi, to da'awar ba za ta yi tasiri ba. Wani yana cewa amartuka alkhaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu wa ma qawli laka istaqim. Ni na umurce ka da alkhairi nace kai, amma ni kuma ban yi ba. Yace to ban shiryu ba, ya zan yi ce maka kuma ka shiryu? To mutane ma suna duba wannan. Aya ayyuhar rajulu wa ya ayyuhar rajul muallimu ghayrahu halali nafsika kana za ta'alimu tasifu dawa'a li istiqami wa dhibana kayma yasihha bihi wa anta taqimu فابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم من ذاك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. يتي أبنان فاركم بيتي وغير أبنان وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي غيره وهو تقي. متمن دبائي دلافيا متمن دبائي صورون ألا بني ko ina cewa a ji tsoron Allah, yace kamar likita ne bai da lafiya yana yawa waninsa magani, yayi wa kansa ma. Yace ya kai wanda yake koya wa mutane addini, amma kuma kai baka aiki da abin da kake faɗa. Yace ina ma a ce kanka kake koya wa addini tukunna kafin ka koya wa jama'a. Yace ka fara da kanka, in ka fara da kanka ka gyara nan ne ka zama mai hikima, a lokacin za a karbi abin da kake karantarwa kuma ai koyi da. Ko da haka dole ne malamai su ji tsoron Allah. Idan ba su ji tsoron Allah sun gyara halayensu ba, iliminsu bai zai yi daraja ba, bai zai samu karkuwa ba, sannan kuma wasu za su yi koyi da su a bisa barnan da suke sai su ɗauka daidai ne. To da haka sai su zama masu barna a cikin al'umma, ba masu gyara ba. Saboda haka wajibi ne mutum ya daraja Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi aiki da su, musamman idan yana da'awa zuwa ga addinin Allah. Don wani malamin kam gara jahili da shi, jahili in ya bata shi kadai ya bata, amma malami kuma in ya bata al'umma ce za su bata gaba ɗaya. Saboda haka batan malami batan al'umma ne, batan jahili kuma batansa shi kadai ne. To kaga ya fi sauki akan me? Akan na malami. Yasa Ibn Qayyim yana cewa mubi'an li amri Allah kan ghasha nafsahu muhinan laha anna yuhabbu wa yukramu بديع عن الساعات أقرأ للخنا من السيل في مجراه لا يتقسمه وتقوم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تقوم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. متينا توتر ده أمرنين الله سبحانه وتعالى بايا بي إنا ولك أنت كنسا ده سابون الله ده فاسق أنت أنا نونا شيء أحنيا مي إلميني أما فاسقين با متمن كركيبان ينا ججاوا وجن أيوكا الفاشا أما وجن داعا وعلا تعالى كما ينا جنكري وتبايا ثوري وجن داعر الله تعالى yace amma duk da haka yana riya cewa shi malami ne, a hakan din da halinka yake amma kana cewa kai malami ne. Yace a'a, kai dai azzalimi ne kuma jahili. Yace kuma a jahilin ma kana na gaba-gaba, a jahilin ma don mal ilmu illa al'amalu bihi, shi ilimi aiki da shi shine shi kuma shine mai shi din. sau da aka yi ce a jahiliyan ma kai ne na gaba-gaba, kuma ya ce idan ya zama na malamai ba su gyara kansu ba, to a wurin waye ne za a karbi shirya? A wajen wa za a karbi shirya? Imma ne ba su gyaru ba wanda su suka san shiryan, to wurin waye kuma yau za a karbi shirya? Babu kenan. Ya ce to irin haka ne wani malami yake cewa fa in kun talata dari fa tilka musibatu. Idan ba ka da ilimi, kai jahili ne, baka fahimci addini ba, wannan babbar musiba ne. Amma wa in kunta tadri fal musibatu azam, in kana da ilimin kuma baka yi aiki da ilimin ba, to musiban ta fi girma. Ila jahili za a masa uzuri a wasu abubuwa da bai yi ba, ko a wasu abubuwa da yi na sabon Allah, ila bai sani ba ne, amma kai da ka sani ka take kuma wani uzuri za a maka, kaga kenan musiban ta fi girma. In ka jahilci addinin ka, babbar musiba. In ka fahimci addinin baka yi aiki da shi ba, to musiban ta fi girma. Kenan wanda ya rabbanta shi ne wanda fahimci addinin kuma ya aiki da shi. To da haka ka fahimci addini, ka zama mai wayewa addinin ka, sannan kuma ka zama mai aiki da addini, wannan kai ne wanda ka samu wato ainihin tsira, ko za ka samu tsira gobe kiyama, kai ne kuma shiryayye a nan duniya. Daga cikin shuruɗai na da'awa akwai hikima, wato mutum ya dinga kira ta hanya mai kyau. Hikima shi ne wada'u shay'i fi mawdi'ihi al-munasib lahu, kowane abu ka tsora shi a inda ya dace a tsora shi, wannan shi ake cewa hikima. To wa'azinka ya zama kana yin wa'azinka a inda ya dace. In ka sa mutane a gaba, su haye ne mutanen nan, ka san irin da'awan da za ka musu. Wayannan wanda ba musulmi ba ne, ko kuma musulmi ne, wanda ba musulmin ba, kirya ne, yahudawa ne, ma'ana da suna da wani addini ko ba su da shi. Musulman kuma wayanda kake da'awan masu son gaskiya ne, ko masu taurin kai ne, kowa da irin uslubin da ya kamata kai masa da'awa. To da haka dole sai an samu hikima. Shi yasa Ubangiji ta lace udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Wato kai kira izuwa ga tafarkin Allah, izuwa ga addinin Allah da hikima. Wato lokacin zafi kai zafi, lokacin da babu bukatan zafi kuma kar kai zafi, shine ma'anar hikima. Irin kalmomin da ya kamata kai amfani da su a daidai wannan lokacin, irin su kai amfani da su, ba wasu kalmomi daban ba. Wayancan kalmomin kuma can ya kamata a amfani da su, in ka ɗauko su ka kawo su nan sai ya rikita maka da'awar ka gaba daya. To haka wannan shine hikima. To bayan hikima kuma akwai mau'iza, shine wa'azi, ka jawo aya, ka jawo hadisi. Sannan kuma akwai al-mujadala, wato wani hikima ba ta yi lallabi da rarrashi bai zai ishe shi ba, wani sai ka hada da ayoyi da hadisai masu zafi sannan zai iya karban da'awa, wani kuma sai ka yi jayayya da shi ma ya fada ka fada, ku kawo ku yi goren hujjoji, shi ya kawo hujjan ka kai ka kawo a gora a gani wace hujja ce tafi karbi, wani sai ya kai ga haka kafin ya karbi shirya. Kamar Allah ta ce wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. To da haka ta hanya mai kyau, ta hanya mai kyau ne jayayyan ake. Ibn al-Qayyim ya kasa wayanda ake kira izuwa ga addinin Allah kashi uku, kamar yadda ayar al-Qur'ani nan ta kasa su. Yace akwai mutumin da idan mutumin da ya kasance mai neman gaskiya ne, kuma yana son gaskiyan, kuma yana fifita gaskiyan akan wani abu wanda ba gaskiya ba, in dai ya gane gaskiyan kai tsaye zai bi ta, to wannan ana kiransa da hikima ne kawai. Babu bukatan sai ka tsananta ka yi ta kawo ayoyi da hadisai, ko kuma sai ka tsaya kana jayayya da shi, in ka gaya masa kawai zai dauka. Saboda haka yana bukatan kawai cikin ruwan sanyi ka gaya masa gaskiyan ya gane ta, to shikenan zai amfani da gaskiyan. Kaga wannan bai da matsala kenan. Shiriyan yake nema, yana son ta, kuma yana fifita ta akan abun da ba shiriyan ba. To wannan su suka fi kowa saukin yi wa wa'azi. To kaga wannan ba bukatan ka tada jijiyoyin wuya, ko idanunka su yi ja, ko kai fushi, ka daga hankalin jama'a, duk wannan ba bukatan wannan. Cikin ruwan sanyi kawai sun gane me kake nufi, kuma za su yi aiki da shi. Sannan na uku kuma akwai wanda ya kasance ya shagala da kishiyan gaskiya, amma da zai gane gaskiyan da zai zabe ta kuma ya bi ta. Wato kamar mutum ne yana sabon Allah, kana son ka dawo da shi kan tafarki madaidaici, to ne yana bukatan wa'azi, don abun ya riga kila ya zama mai masa jiki ko ɗabi'a, ina bukatan ka kawo masa ayoyi wanda suke kwankwasan masu sabon Allah. Amma da zai gane abun ba haka bane, yana da hadari zai bar shi, to sai ka kawo masa hadarin abu. Akwai wanda yake azzalumi ne, yana bukatan ka kawo masa ayoyi da hadisai masu bayani akan mummunar makoma ta azzalumai da hadarin da azzalumai suke ciki idan ka kawo masa wannan kaga sai ya bar zaluncin nasa ya dawo zuwa ga gaskiya akwai wanda ya rungumi bidiyoyi kishiya sunna wannan in kana son ka tsora shi akan sunna to dole sai ka kawo dalilai qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna masa hadarin bidiyan da ke ciki shi yana kan kishiyar sunna kishiyar shari'a amma kuma da zai gano shari'an da sai bi ta kila ya taso a garin su ko a unguwar su ko a gidan su ya gana wannan abun sai ya kama yi amma da zaka gamsar da shi da dalilai zai bi to wannan yana buƙatan al-mau'izatul hasana wato wa'azi mai kyau dole sai ka hada da dalilai in ba haka ba don me yasa zai bar abun da ya tashi a kansa ba tare da ka gamsar da shi ba sai ka gamsar da shi da qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama wanda yake son yayi waccan barnan kuma bai da qur'ani bai da hadisi sai ga kame kame yake yi to zai iya barin bid'arsa ya dawo kan sunna amma wanda dama baya bid'an baya sunnan don Allah yana buƙatan kai ta kawo ayoyi da hadisi shi gaskiyan kawai yake buƙata shi cikin hikima kawai in ka nuna masa hanyar kawai bi zai a cikin ruwan sanyi amma wanda yake rungume da kishiyar wannan kuma sai ka rusa masa abun da yake akan nasa sukun abun da yake akan sa din sai ka tsora shi kuma akan abun da yake daidai kaga aiki biyu ne yasa ne ka wanda dama shi ba akan barna yake ba ba kan bata yake ba shiriyar kawai zaka bashi sai amfani da ita wanda yake kan barna ko bata ko bid'a sai ka rusa masa barnansa da batarsa da bid'ansa sannan ka zo ka tsora shi akan shiriya da sunna in ba haka ba kuma to yana nan akan wacce batanta ka to kaga wannan shine wa wal mau'izatil hasanati kenan wa azike sannan yace na uku akwai mutumin da ya kasance mai taurin kai mu'ani sannan mu'arid ga taurin kai kuma ga bijirewa abinda za a kawo masa na shari'a to wannan kai yana buƙatan ayi jayayya da shi billati hiya ahsan wato ta hanya mai kyau shi da zaka jawo aya ko hadisi sam bai zai yadda ba sai kun tattauna da shi ka kalubalance shi tukun ka ce masa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjanku inda gaske kuke yi to da kai kawo dalilin da yasa yake kan wannan barnan ya kawo maka hujja sai zama kila bai da shi da zaran bai da shi kuma sai hankalin sai tashi idan bai da shi sai kai kuma ka kawo naka shikenan a ai in kaza ne fa ita kawo maka shubuhoyin kana ta warwarewa ya kawo maka wannan ka warware haka har ya gane in kuma ya kawo dalilin kuma dalilan san ba akan abun da yake akan sa suke ba wato har dalilin yana gabar shi yana yamma sai ka bar shi ya kawo dalilin sa sai ka warware masa dalilin ka sai dalilin ga abun da yake nufi ga abun da yake nufi amma kuma magana ta gaskiya shine kaza shi kuma ga dalilin sa ku tattauna da shi in mai son gaskiyan ne zai bar abun da yake na barna ya koma akan me akan gaskiyan sa abun nan akan gaskiya din to saboda haka kenan idan mutum yana kan barna sai zama ba wani bai da wata marika akan barnan wannan in kamar wa'azi mai kyau zai iya gamsuwa in mutum yana kan barna sai zama yana da wasu hujjojin da ya rike shi ya dauka hujjoji ne to ko ka kawo naka bai zai gamsu ba sai ka rusa masa nasa din sai ka rusa masa nasa sannan ka kawo naka to wannan kaga an shiga jayayya kenan wannan shine mujadala bangi ta ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul saboda haka ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi malamai da shugabanni in kun yi jayayya akan wani abu ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku koma qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai riba muku rigima to sai aje a tattauna in mun yi sabani da kai wajen fahimta ayar alqur'ani sai mu koma tafsirai akwai tafsirai magabata da yawa sai mu je mu duba malamin tafsiri a suka fassara in gaskiya kake so yanda suka fassara kawai sai ka sallama shikenan sai ka bi gaskiya idan hadisi ne akwai malamai magabata da suka yi sharhin hadisin sai ka aje fahimtan ka ni ma in aje tawa sai mu koma wajen manya manyan littafai da aka yi wa hadisai sharhi mu je mu duba su magabatan yaya suka fahimta shikenan sai mu koma kan fahimtar magabata in ka koma inna wanne ya dace da na magabatan ka dauka ba nawa bane in naka ne ya dace da na magabata ba naka ka dauka ma na dauki na malamai magabata ne shikenan in dai mutum yana son gaskiya sai a shirya da shi akan haka amma in mutum ba gaskiya yake so ba duk yanda kai da shi ba zai gane ba wani shi ba ilimin ne da shi ba jayayya ne kawai yake bukata jayayya kawai wani kuma so yake yin shahara da jayayya shi yasa muqabala ba da kowa ake yin ta ba wani idan kai in kai muqabala da shi ka tallata masa barnansa ne kawai shi ba da ilimi dama ba da ilimin komai amma za a ce ai ya isa yi muqabala da wani wanda yayi muqabala da malam wani ma kai muqabala da shek wani kaga shikenan da ba a san shi ba yanzu ka daga shi kuma ba zai bar abin da yake kansa na barna ba ko da ka kure shi saboda me ba ilimi ne da shi ba kuma ba hujja ne da shi ba kuma ba gaskiya yake so ba bangiji ta'ala ba da labarin fito min annas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق لقد كم متاني أقوي وطن دزكي جايية سكي مقابلة الحال باس دا إدمي كما با أكن شريعة سكي با باس دا لتافين دا إكي حتى كاموس بطريق القرآن دا سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم با أما سنة جايية دا معلمي كما سنة تاكما شيني ما ننساني في ينا تاكما ينا تنقر جكينزا yana girman kai yana nuna cewa shi ma ya isa ubangiji ta halaka wayannan suna da kaskanci a nan duniya kuma ranan alkiyama za mu dandana musu azaba ta gobara a nan duniya in suka samu wani mai ilimi zai kure su sai su kasa motsi ko su zo su yada barnan a zo a nuna wa jama'a jahilcin su sai su dauki kaskanci abinda suka fada maka yau gobe ma in sun zo shi za su maimaita saboda ba su da ilimi jibi ma shine abu ɗaya ne ake tallansa shekara 20 ko 30 shi ko mai ilimi fa kullum ka zo sai ka samu sabon abu saboda haka inda zaka gane barna da bid'a za a dinga kewayawa ne kan abu kwa ɗaya ko biyu ko uku kullum dai aka zo shi ne to addini ya takaita a kansa ne kawai kaga wannan rikici kawai ake nema to kaga sai dauki kaskanci a nan duniya a gane cewa abin da yake a kansa barna ne sannan azaba mai radadi kuma ta wutan jahannama tana nan tana jiran sa ranar alkiyama Allah ya tawake to ubangiji subhanahu wataala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ainihin jama'ar sa shi kan yana kira zuwa ga Allah ne tsakaninsa da Allah kuma a bisa ilimi yake da'awar ba akan jahilci ba ba akan son zuciya ba kuma da shi da duk wanda ya bi shi daga cikin al'ummarsa duk mai da'awa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ya zama akan ilimi yake yi in bai bai da ilimi akan abun to kar ma ya fara magana akan sa don da muguwar rawa gwamma in tashi in ji Bahaushe sannan kuma yace ni bana daga cikin mushrikai wannan shi yake nuna maka hadarin shirka ko ina kore ta ake a cikin alqurani don idan aka samu shirka to tauhidi kuma ya rushe dole sai an kore shirka sai ka kubutar da kanka daga mushrikai baka tare da su baka shirka baka tare da masu shirka sannan addinin ka yayi kyau sannan sai yace an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أدعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه ونعليش بخاري ده مسلم سكر رويتوشي ومتفق عليه رويتوشي ده معاذ بن جبل ده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألا يرددسه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبذ منظن الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن يا عندي ايكا معاذ من جبل ازوا ga yaman wato ya aika shi a matsayin jakadarsa a matsayin ambassador sa wanda zai je ya koya wa mutane addini a garin yaman dan yaman tana da nisa daga garin madina wata kasa ce da babba saudiya ba amma suna makwataka da saudiya to sai ya aika shi akan ya je ya koya musu addini kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake garin makka ya aika mus'ab bin umair ya tafi madina ya je koya musu addini haka aka tura mu'azu bin jabal zuwa ga yaman wato kasar yaman zance mafi inganci an tura shi a shekara ta 10 kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji wanda ya ban kwana da jama'arsa kuma mu'azu bin jabal yayi ta zama a yaman din yana zaune a yaman har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana yaman yana koya mutane addini a zamanin khalifancin abubakar ya dawo wato garin madina sannan bayan nan kuma ya sake fita ya miƙa garuruwan Sham wato garuruwan Falastin abin nan Syria da Falastin da Jordan da Lebanon ya tafi wayannan garuruwan har Ubangiji ta'ala ya masa rasuwa a wayannan garuruwa din a lokacin wata annoba da ake ce mata ta'unu amwat wanda sabai da yawa suka rasu a wannan wato ainihin annoba din Mu'adh bin Jabal har yanzu yana nan kabarin sa yana nan a Jordan wato a biladu Sham din a Jordan wato Allah ya masa rasuwa kabarin sa na wuri da shi da Abu Ubaida Amir bin Jarrah da kuma Sharhabil da wasu daga cikin wato sahabbai wanda suka yi shahada a wannan annoba din. To Mu'adh bin Jabal da aka aike shi izuwa ga Yaman, manzon Allah ya tura shi izuwa ga Yaman, qala lahu, sai ya ce masa innaka tati qauman min ahli alkitabi, kai zaka je ka samu wasu mutane ne daga cikin ahli alkitabi a Yaman, zaka tafi da'awan addini, amma fa ga irin kalan mutane da zaka samu ahli alkitabi ne yahudu da nasara, me yasa aka gaya masa? Don ya shirya, wato ba jahilan mutane zaka je ka samu ba, mutane ne masu addini, sun karanta at-taura, sun karanta injila, saboda haka sai kai shiri kenan, zaka je ka tinkari malamai ne, amma malamin akan barna suke, kai kuma zaka kai musu daidai abin da yake na gaskiya, kai kenan sai ya shirya kenan, sai ya shirya. Amma da mutane ne kawai irin jahilin Larabawa nan zai je samu, ai ba wanda zai iya jayayya da shi, to da manzala ta sama ba zai ce masa ma ga irin kalan mutanen da zaka samu ba, sai kawai je kama da'awa kenan. Idan zaka yi mutane wa'azi, ka san su waye a gabanka, ka san su waye a gabanka. Idan masu ilimi ne ba, idan ka zo kana yi kana musu wa'azi kamar yadda ake wa jahilai, ba za su saurare ka ba, wa'azin ba zai musu tasiri ba, so da haka sai ka shirya, sai ka shirya sosai. To manzala ta sama anan yana gaya masa cewa ahlul kitabi zai samu yahudu da nasara domin ya shirya wajen muqabala da su, zan tabbata su nemi me su muqabala da shi malamin su, saboda haka ya je da shirin sa. Sai ce falyakum awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, ya zama farkon abun da zaka kira su zuwa gare shi shine shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, wato farkon ya zama tauhidi, ya zama farkon abun da zaka kira su da shi tauhidi. Wannan shine ma'anar suke cewa al ahammu fal aham, idan zaka yi da'awa sai ka duba me yafi komai muhimmanci. To kaga in dai mutane ne marasa addini, abun da yafi komai muhimmanci shine shahadatu an la ilaha illallah, to shiga musulunci tukun, ba za ka je ka kama koya musu sallah, azumi, zakka, alhalin ba su musulunta ba, kenan musuluntar da su shine ahammu shay, shi fi komai. Musulmi idan aqidansu ta gurbata, suna yin abubuwa na shirka kuma suna da awan musulunci, to yanzu kai fa ba maganar gyaran sallah ne ko azumi ko zakka ba, a'a, ko dabi'u ba, maganar gyaran tauhidi ne tukun shine a gabanka. Su fahimci tauhidi, su fahimci hadarin shirka, in tauhidin su ya gyaru to sai a gyara musu sallansu, aurensu, cinikinsu da sauran abubuwa na dabi'u. Amma ka bar tauhidi a gurbate kuma ka zo kana gyaran wasu abubuwa daban, ko kana ta fadan tarihi, kana ta fadan falala, to wannan fa ba gyaran al'umma za ka yi ba. Wanda da yawa kuma masu wa'azi sun rutu da wannan, suna barin abin da yake shi yafi muhimmanci sai su dinga yin wani abu daban. Idan mutum yana tafsiri wasu ya dinga kwakulo ta ina za a samu kisoshi, wani wace sura ne take da kissa, shikenan sai je can ko wannan sura yana tafsirin sa don ya samu kissan da zai dinga bayarwa, ai ta bada kissa ana jin dadi ana nishadi, wannan ba zai gyara jama'a ba. Ko mutum zai wazi ya nemo ai abun nan hadisai da suke fadan falala, abu kaza ladan sa kaza, abu kaza in kai kana da kaza falala kawai, yace zaka gyara jama'a duk ka je ka sa zuwa aljanna, ko da haka ba ni gyarun a yanda suke ma suna ga za su shiga aljanna, ina za su gyaru, yace za su je namuna nan ayyukan su. To kaga dole ne zamana kana kiran su zuwa ga tauhidi, zuwa ga gyara imani da Allah ta'ala, ka nuna musu hadarin shirka da hadarin abubuwan da suke a kansa na sabon Allah, wannan shine kana son su da shari'a, ba wai abinda mutum yake so za ka gaya masa ba, abinda zai amfane shi. Eh, wa'azin ana yin sa babu kissoshi zaka ga wani baya jin dadin wa'azin, amma kuma shine zai amfane shi lokacin kissan, kuma in yazo a yi ta sai a yi ta, wannan ba laifi bane, kissan ma akwai wazuzzuka a cikin ta. Haka nan kwadaitarwa shi ma akwai lokacinsa, akwai kuma lokacin da ba na kwadaitarwa bane, na tsoritarwa ne, a tsoritar da jama'a domin su shiga taitayin su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka farkon da awan ka kira su zuwa ga tauhidi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin aw riwayatin ila an yuwahidullah, kai musu da awa har sai sun kadaita Allah, sai sun yi tauhidi, shine abu na farko, bayan nan kuma sauran abubuwa su biyo baya. A wata riwaya ta Bukhari yace ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka kira su zuwa ga shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne, saboda ai kalmar shahada ita kadai ba za ta wadatar ba sai ka hada da shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Amma wani lokaci sai a takaita akan la ilaha illallah, saboda duk wanda ya yarda da la ilaha illallah yana hukunta masa kuma ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne manzon sa ne. Wadan ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai ta wata ruwayan sai ta fito da shi kurukuru, inda mutum zai ce ya yadda Allah shi kadai ne kuma yace manzon Allah ƙarya yake ba manzon Allah bane ya bai zama musulmi ba saboda dole sai ka yadda da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka zama musulmi saboda duka biyun zai kira su tauhidi da kuma imani da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace fa inhum ata'uka li zalik idan suka yi maka biyayya akan hakan din wato farko ka kira su zuwa ga tauhidi duk da cewa Yemen ba wai ainihin Yahudu da Nasara ne kawai a Yemen ba akwai mushrikan Larabawa amma galibin su Yahudu da Nasara ne su suka mamaye gari sai sa aka ce ahlul kitabi zaka je ka samu ka kira su zuwa ga tauhidi dukkanin su da su da mushrikan Larabawa fa inhum ada'uka li zalik in suka bi ka akan haka tauhidi ya tabbata musu to fa'alimhum ka sanar da su anna Allah faraba alaihim khamsa salawatin Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane yini da dare shine azhar la'asan maghriba isha asubahi sannan ba in tauhidi ya tabbata to sai kuma sallah kaga haka aka shar'anta abun da farko tauhidi ne shekara goma ana kiran mutane su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah daga bada manzala ta sama yayin miraji isra'i da miraji sai aka farlanta kuma sallah aka ce kuma ai sallah to yanda yake ya sauko yanda aka shar'anta sunnan haka mutumin da bai karbi addini ba a haka za a fara masa imani ya shige shi ya kalbi kalmar shahada sannan kuma sai a zo maganar sallah ba za ka koya masa sallah ka gaya masa muhimmancin sallah ba ka koya masa tauhidi ba yace to ka gaya musu Allah ya wajabta musu sallolin nan guda biyar kenan salloli guda biyar sune farillai sune wajibai sune rukunin addinin musulunci kenan wasu sallolin ba su ba sai su zama me nafila don wani ya zo ya ce ya rasulullahi ka gaya min abin da ya wajaba a kaina zai ce masa khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar a yini da dare sai ce awa ghayra zalik akwai wasu banda wannan yace la illa an tatawwa yace babu sai dai kai tatawwi sai dai kai nafila kenan sauran sallolin nafila ne fa inhum ata'uka li zalik in suka bi ka akan haka din fa alimhum ka sanar da su anna Allah faraba alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu sadaka shine zakka kaga zakka ita take biyo bayan wato ainihin sallah daga tauhidi sai me sai sallah sannan sai zakka sannan sai azumi sai aikin haji biyo baya so da haka in suka yi sallah suka yadda da sallah to ka gaya musu kuma Allah ya farlanta musu sadaqatan zakka tu ukhadhu da ake karbanta min aganiyahin daga mawadatansu fa turaddu amai da ita ala fuqara'ihim abita wanda suke fakiran su to zakka ana ce mata sadaka wannan kuma yana nuna mana cewa sai ana bawa fakiri zakka fakiri wanda bai da shi ko yana da shi abun bai zai ishe shi ba ana ba shi zakka wannan ɗaya ne daga cikin mutane guda takwas wanda ubangiji ta'ala ya zana yace ana ba su zakka innamas sadaqatu lilfuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah to da haka mutun takwas fakirai miskinai sannan masu aiki akan ainihin zakan sune jubat wanda ake turowa su je su karbo zakan su ma ana ba su koda mawadata ne sannan ana karban abin nan wanda ake bi bashi ko kana juya miliyan dubu in ana bin ka bashi miliyan dubu ko miliyan dubu ɗaya da miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗaya wato abin da ake bin ka bashi ya hai abin da ke hannunka ko ya mamaye abin da ke hannunka za a baka zakka to da haka ba wai don yana walwala yana da gida yana da mota yana da jari a shagonsa sai zamana abin da ya mallaka bai zai biya masa bashin da ake bin sa ba to ana bashi zakka kaga dai zai kwana ya ci abin da yake so ya sha abin da yake sha amma abin da yake so amma kuma miskini ne to da haka ana bashi zakka wanda ake bi bashi matukar dukiyarsa ba za ta iya biya masa bashin sa ba sannan haka nan wa fir riqabi wato ana tattara kudin zakka a sai bayi a yanta shi ma gurin bada zakka ne sannan akwai al mu'allafatu qulubuhum wato wayanda ake rarrashin zuciyarsu don su shiga musulunci mutum ne alamansa zai shiga addinin musulunci sai a bashi zakka don a kwadaitar da shi ya shiga addinin musulunci sannan haka nan ana bada zakka fi sabilillahi fi sabilillahi ana nufin yaki a zo a shirya za a tafi runduna za ta tafi yaki amma kuma sai zamana lokacin da za a tafi yakin nan akwai mutanen da suke son zuwa yaki amma ba su da abin da za su yi guzuri su tafi yakin kurbar wa iyalansu sai a tattara zakka a zo a sayi makamai a sayi dawakai a ba su guzuri na abin da za su ci da abin da za su bar wa iyalansu wannan shine fi sabilillahi sannan kuma akwai ibnu sabil wato shine dan tafarki shi ba fakiri bane a garin su amma garin da yaje din kuma shi fakiri ne a garin su mawadati amma yaje kudin sa sun kare. To da aka koma miliyoniya ne a garin su ana bashi zakka domin ya samu ya danci abinci har ya dawo garin su. Amma su mayan suka ce da sharatin in bai samu mai bashi bashi ba, in ya samu mai bashi bashi to ba za a bashi ba. To wannan kila a da ne, a yanzu dai duk mai kuɗi sosai kan yanda aka waye, akwai har akwai waya akwai banki, ko yana da wuya kuma a ce ya je wani gari har ya buƙaci zakka. Yawwa zai yi waya a sa masa kuɗi a account ɗinsa kuma ya shirya a garin da yake, in ba shi da account ɗin ma a masa transfer zai karɓa, ba shi da wani matsala. Ko kuma wani ya san wani a wannan garin ya buga waya ce a ba wa wani kuɗi za a turo maka. Irin wannan yana da wahala a yanzu, amma a da da babu waya babu banki, in ka je ma ka ɓata sai an ga dawanka ba a san ma a ina kake ba. Irin wannan mutum sai ya walakanta idan guzurinsa ya ƙare ko da mai kuɗi ne a garinsu. Irin wannan ana ba shi zakka. To inda mutane su ake ba wa zakka. To amma a nan wannan hadisin yake tukhadhu min aghniyaihim, ana karɓan zakkan daga mawadatansu, faturaddu ala fuqara'ihim, amir wa ainihin faqirinsu. To mawadatan suwa? Idan muka ɗauka mawadatan Yemen, ana karɓan zakka daga mawadatan Yemen sannan a mayar wa faƙiran Yemen. To sai wasu malamai suka fahimci haka, sai suka ce zakka ba a fidda ita daga garin da aka fitar da ita. Ma'ana idan ka cire zakka a nan Jimeta, to ka riba ta a Jimeta, kar ka gaita Gombe ko ka kaita Numan ko wani gari ko Jalingo, a nan Jimeta zaka cire ta. In a Kano ne kake da kuɗi ka cire zakka, to ka riba ta a Kano, kar ka tsallako da ita ka kawo ta Yola, a Kano za ka riba ta. To sun fahimci a nan da aka ce tukhadhu min aghniyai, ana karɓa daga mawadatansu, faturaddu ala fuqara'in, amir wa faqirinsu. Sai suke fahimtan kenan faqirin wannan gari. Sai suka ce ba a fidda zakka zuwa wani gari, kuma suka ce in ka kai ta wani gari ba a garin da ka samu dukiyan ba, suka ce zakkan ba ta yi ba. Amma mafi zance mafi inganci zakkan ta yi, shine kuma jumhur ulama suke a kansa. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina yakan tada mutane su je su karɓo zakka daga wasu garuruwan, kuma a kawo ta Madina a riba wa faƙirin Madina. To kaga da ba a ribawa ba a kai ta wani gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Sannan sai zama wannan hadisin kenan, wa turaddu ala fuqara'in amiru faqirinsu, ma'ana amiru faqirin musulmi. Faqirin musulmi ake nufi, sawa'un a Yemen suke ko ba a Yemen suke ba. A karɓa daga mawadatan musulmi, amir wa kuma faƙirin musulmi. To da aka zakka wato haƙƙi ne na faƙirai, ko a ina suke za a ba su. Amma duk da haka abun da ya fi ka riba a garinku shi ya fi akan aka kai ta wani wuri, ko kuma ka riba mafi yawa a garinku, in akwai wasu mabuƙata a wani garin ka ɗauke ta ka kai ta wani gari. Amma ka ɗauke ta ɗungurungun ɗinta ka je ka kai ta wani gari, maƙotanka miskinai, ƴan uwanka miskinai, abokanin arziki, yan babun nan wanda suke mu'amala da kai miskine, duk ka kai ta wani gari in kai aka baka kyauta ba, ka ba su dai su na kusa da kai. Sannan daga ba kuma in kana bukata za ka iya tura wani bangare wani garin. Sannan a nan ya nuna mana zakkan ana bawa sinfi daya. Kaga mutum takwas ne ake bawa zakka, amma nan aka ce faturaddu ala fuqara'ihim, ana mayar wa faqiran musulmi. To kaga sai in ka bawa iya talakawa kawai zakkan ta yi, ba sai ka je ka nemi kuma abun nan ibnu sabil wanda guzurinsa ya yanke, ba sai ka je ka nemi abun nan wanda zai abun nan wanda ake bin sa bashi ba, ba sai ka ainihin in tabawa ba, ba sai ka yi shirin ka shirya wani ya tafi yaki ba. In ka ɗauki sinfi ɗaya ka bari yayi, ma'ana nau'i na ɗaya daga cikin nau'o'in mutanen da ake bawa zakka, kaga anan farkawai aka faɗa. To miskine fa da sauran abubuwa da sauran ainihin wanda ake bawa zakka. To faƙiri da miskini malamai sun yi saɓani, wanne ya fi wadata? Wasu sun ce faƙirai ne suka fi wadata, miskinai su suka fi ainihin talauci. Wasu suka ce miskinai ne suka fi talauci, faƙirai kuma su ne suka fi ainihin wadata. Don Ƙur'ani ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i, wato zakka ana ba wa faƙirai, sai suka ce quddimu li shiddati hajatihim, an gabatar da faƙirai kafin miskinai saboda tsananin buƙatarsu. Kenan faƙiri shine wanda bai da komai, miskini kuma yana da shi amma kuma abun bai zai ishe shi ba. Wasu suka ce a miskini shine wanda bai da shi, wanda bai da komai. Faƙiri shine mai dan wani abu amma kuma ba za a mai ba, ba za a abun bai zai ishe shi ba. Mazala ta tsawa ce laysal miskinu alladhi taruddahu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani innama al-miskinu alladhi la yajidu ghina yughnihi wa la yufsanu lahu fa yatasaddaqa alayhi. Miskini ba shine wanda in yayi bara zaka bashi loma ɗaya loma biyu ya tafi ba, a miskini shine wanda bai da komai kuma ba a san da shi ba ma balle a bashi. Kaga wannan hadisin ya nuna me miskini ya fi wato ainihin faqiri talauci. amma wasu kuma suka ce to ai Qur'ani ya ce abun nan a cikin Al-Qur'ani Ubangiji Ta'ala ya nuna cewa miskine suna me wa amma safinatu fa kana li masakina ya'maluna fil bahr jirgin ruwan nan na miskine ne suna aiki da shi a cikin kogi sai aka ce to ga miskine nan sun mallaki jirgin ruwa a sai su ma mawadata ne ba wai ba su da komai bane to wannan dai yana daga cikin matsaloli masu wahala wanda malamai suka kasa sasantawa miskini ne yafi talauci ko kuma fakiri ne yafi talauci amma matsalan ba ta da wani matsala wato ba ta da rikici shine duk wanda ka ba zakkanka yayi in ka dauka miskini shi yafi talauci fakirin ne mawadaci ko fakirin shi yafi talauci miskini ya danfi wadata dukkanin su dai mabukata ne ba su da abin da zai ishe su ba wanda zai ne zai rufe shagonsa ko ya rufe gidansa ya zauna a gida bai je ne mai kudi shekara guda ba kuma ya zama yana da abincin shekara babu shi a cikin su to kaga wannan mabukaci ne inda za a yi fari kila da zai zama manyan wati ba zai samu abincin da zai ci ba to kaga irin wayannan dukkanin su ana ba su sannan wasu malamai suka yi sabani shin fakirin nan sai ka ba mutum uku ne zakkanka ta yi ko kuma in ka ba mutum ɗaya ko biyu ma zakka yi don Qur'ani ya ce innamas sadaqatu lil fuqara ana bawa zakka fakirai wal masakin da miskinai to kaga da yawa aka faɗa to in ka ba mutum ɗaya ta yi don ba a ce lil fakiri wal miskini ba wasu malamai suka ce in ka ba mutum ɗaya ta yi ai wannan an faɗi jinsin su ne ba ana nufin sai suna da yawa ba in ka ba mutum ɗaya ma zakkanka ta yi wasu malamai suka ce sai an ba mutum uku saboda mutum uku shine jam'i sai ga da aka ce lil fuqara'i wal masakin kaga al fuqara'i jam'u faqirin ne al masakin jam'u miskini sannan kuma mutum biyu bai zai yi ba saboda ba a ce lil faqiraini wal miskinaini ba don a larabci akwai tasniya akwai jam'i akwai tasniya akwai kuma wato ainihin mufrad to wasu malayan suka ce a ai jam'i mutum biyu ma yana zama jam'i saboda haka mutum biyu dai akalla saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al jama'atu ithnani fa sa'ida fa kullama zada an-nasu kana ahabba ila Allah jama'a mutum biyu ne da abun da yafi mutum biyu suka ce saboda haka fuqara zai iya daukan mutum biyu in ka ba mutum biyu tayi wannan shine sabanin da malamai suka yi to abun da yafi shine fita daga wannan sabanin zakkanka akalla ka ba mutum uku domin in ka ba mutum uku babu malamin da yace ba tayi ba in ka ce in an ce fuqara mutum uku sun isa su zama fuqara in an ce masakin mutum uku sun isa su zama masakin to da haka akalla ka ba mutum uku ka fita daga wannan sabani amma in mutum ya ba mutum ɗaya ma ba za a ce zakkansa ba tayi ba don Qur'ani bai ce lalle sai me sai mutum uku ba ya dai faɗi jinsin wayanda ake ba wa zakkan ne ya faffaɗe su don shi yasa a wajen ibnu sabil ya ce dan tafarki bai ce mutane da yawa ba bai ce abna'u sabil ba saboda larabcin a haka ne zai fi kyau ta haka ce ibnu sabil dan tafarki wanda guzurinsa ya yanke a wani gari to kaga ko shi ɗaya ka ba kenan zakkanka yayi to haka nan alfuqara ma ko mutum ɗaya ka ba yayi amma abun da yafi fita don ka fita daga sabani ka ba wa mutum uku akalla don in kai haka ka fita daga ainihin wato sabanin malamai amma masu ba mutum 100 ko fiye da haka naira 55 ko naira 50 ko naira 500 a gaskiya talakawa suna magana akan ku sosai suna cewa ba ta da amfani wannan zakka wasu ma gani suke zakkan ba ta yi ba saboda haka talakawa suna kokawa akan irin dan gutsurawa 500,000 nan talakawa na koka irin wannan zakka ka dimbula da yawa ka ba su in ya so ka tsallake wani badi in wani ya fi bukata ka ɗiba da yawa ka ba wannan musamman wanda yake mai sana'a yana kasuwanci bai da jari ka ɗebi mai yawa ka ba shi watakila shi kuma baɗi shi ma ya cire ya ba wani shi an futa da lamarinsa wannan ma baɗi kuma ka sake duba wani shi ma ka ɗiba mai yawa ka ba shi shi ma ya tashi ya haye ya zama yana da jari baɗi zai cire ne shi ma kaga an futa da shi kuma shi ma ya futar da kai wasu jama'a da yawa amma ka ɗauki marasa sana'a ka ba wannan 50,000, 30,000 ko 1,000,000 ko miliyon ɗaya ka ba shi inda bai da sana'a baɗi ma sai ya zo ya yi bukin kafin lokacin zakka zai ce maka to bana ma fa da Allah kar a manta da mu amma dan kasuwa in ka ba shi miliyon ɗaya miliyon biyu miliyon uku miliyon biyar shikenan ka huta da shi sai dai wani talaka zai ce ai wane ya bani zakka wallahi har na yi kaza da kaza shikenan sai a samu cigaba ku yi hakuri marasa sana'a ba wai ina nufin kar a baku bane amma dai gara abin da yafi muhimmanci a ba masu sana'a domin su ma su je su ba wasu in za a bayar kuma a bayar da yawa amma kaɗan kaɗan da ake bayarwa ba mu da wani hujjan da ya nuna cewa zakkan ba ta yi ba don wasu suna cewa ai zakkan ba ta yi ba a ba dalili akan wannan zakkan ta yi amma dai ba haka aka fi so ba da ka bayar da yawa mana, ka duba kowa bukatansa. Wannan matashi a garinku ya girma yana bukatan aure, mutumin kirki a unguwarku a layinku yana bukatan aure, bai da kuɗi ne da yayi aure, don Allah ka dauki 500 ka bashi mana, ka ce je ya aure, ba shikenan ka fidda shi daga kunci ba, sai ya zai akan ka rarraba ta 10,000 ko 5,500, shi dai har yanzu yana cikin wannan kuncin nasu. To da haka kowa da irin matsalolinsa, sai ka duba a unguwarku ko a layinku waye yake da wata matsala ta miliyon ɗaya, wanda in ka masa ita ya fita daga wannan damuwan, sai ka yi masa ita, shi kenan ka abun nan. Wallahi da yawa da an aurar da matasanmu, da yawa wanda suke bukatan aure ba su da halin aure, na san za su ji daɗin wannan bayanin nawa. Yana ana kyale, kana mantawa da su, ana mantawa da su. Ko mutum yana son ya dan kama sana'a don ya samu ya aure, ka taimake shi mana, ka taimake shi akan sana'ansa, shi ma ya dan samu zai yi gida ya zama yana da yadda zai rike matar, wani rashin sana'a ne yake hana shi aure. Kaga sai ya zama an taimaka kuma an kauda fasadi da yawa a abin nan a unguwa ko a gari. To a dinga kula da irin wa'annan ƴan masu ƴan ƙananan sana'a, matasa wanda suke buƙatan aure, wani makaranta yake son yayi, bayi da abin da zai makarantan, ya zauna kawai ya gama sakandire ya kasa cigaba saboda bayi da gatan da zai iya cigaba da karatunsa, ka taimake shi man ko ta hanyar zakka ya zama zai iya biyan kuɗin makaranta ya cigaba da karatunsa, shi ma har ya gama karatun ya kama aiki ya taimaka wani. Inda ana lura da wannan, ai da an zauna lafiya da talakawan, da ba za su dinga rikici da masu kuɗi ko duk inda suka zauna ya zama suna zagin su ba. Amma ga bashi dan abin da kawai in yayi tafi ne ko gobe shikenan ya kare, to kaga ka ya sake komawa ruwa. Allah ya sa mu dace. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, fa inhum ata'uka lidhalik, idan suka bika akan hakan din suka bada su bada zakkan, to fa iyyaka wa kara'im amwalihim, ka shedin ka da zababbun dukiyansu. Kar ka je shanun zaka kama an ke 30 abada tabi'i, abun nan 40 abada musinna, sai ka je ka duba kalal dingarkin babban bujumi a garkin ka dauka, ka ce wai shine zakka, in kai aka ka zalunce shi ba yadda ba, shine manan wa iyyaka kashedin ka wa kara'im amwalin, da zababbun dukiyar su ba zaba ake ba, sai a dauki madaidaici, kai ne bayarwa, kai kar ka bada shirarin amwali, wani dan kunjumin ne, wani wanda bai da kima, ba nama a jikinsa, an kai shi kasuwa ma da kyar za a iya sai da shi, ka ce za ka ba fakirai, in kai aka ka zalunci fakirai. Kai kuma mai zuwa ya kama zakkan wanda shugaba ya yi ko ya karbi zakkan, to kar ka je ka kama kosassun dabbobinsa waɗanda yake ji da su, ka je ka kama a matsayin zakka, in kai aka ka zalunci mai dukiya. Kenan addinin musulunci akwai adalci, la barara wala dirara. Saboda haka kar a cuci mai dukiya, kuma kar a cuci talaka, tsaka-tsaki za a bayar. Sannan yace, wattaqi da'watal mazlum, ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta, fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun, fa innahu, saboda yanda lamarin yake, laysa bainaha wa bainal lahi hijabun, babu shamaki tsakaninta da Allah. Wato ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunta, idan ka je ka zabi dukiyar mutum mai kyau ka rike a matsayin zakka, kai da aka turo ka zo ka karbi zakka, to in kai aka ka zalunce shi, kuma in ya maka Allah ya isa, Allah ya isa da ta kama ka. To da ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta, domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wataala, ma'ana kai tsaye Allah yana karɓanta. Ya zo a wani hadisi, idan ka zalunci mutum ya yi maka addu'a, sai addu'an ta tashi kaman girgije tana yawo a sama. Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin hadisin Qudusi, ya ce, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin, na rantse da girmana da darajana sai ina taimake ka kai da kai addu'an nan ko da ba yanzu ba. Kaga ko Allah ya saurara wa azzalimin, nan gaba kuma zai kama shi, don inna Allah la yumdidu zalimi hatta idza aqadahu lan yuflithu, Allah yakan saurara wa azzalimi, bai zai masa kamu na gaggawa, amma ran da ya kama shi fa bai zai kubuce masa ba. Saboda haka ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta, ka ji tsoron ka zalunci wani ya ce maka Allah ya isa. To ka duba wannan dai a babin zakka ne ba, fakirai zai karbawa, amma saboda ya dauki wanda ya wuce, wanda ainihin yafi yauce kima, sai zama na zalunci ne, in yamar addu'an za ta kama shi. Balle tana ce ka je ka kwakwaro mutum kwace, ka zalunce shi, haƙƙinsa ya shigo hannunka, ka kiba shi, bai yace maka Allah ya isa, ko ya maka mummunar addu'a, ka sani addu'an nan ba ta da shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wataala. Babu hijabi, babu kariya, kai tsaye Allah yake karɓan wannan addu'a. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu daina zaluntan wato ƴan uwanmu. Wannan hadisi yace, wattaqi da'watal mazlum, sai yace fa innahu, bai ce fa innaha ba, fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab. Fa innahu wannan dhamirush sha'ni kenan, dhamirush sha'ni yake ce mana, don addawa to ai muannas ne ko amma aka ce fa innahu to ba da'awan aiki ne ba fa innahu anan ana nuhu fa inna sha'na wato sha'anin da lamarin yanda yake laysa baina hawa baina allahi da'un babu shamati tsakaninka da allah to da aka innahu anan ana nufin yanda lamarin yake ba wai inna da'awata ake nufi ba inda aka ce fa innaha to sai zo a wata riwayan kuma na hadisin fa innahu laysa bainahu wa baina allahi da'un ba na ce laysa bainaha ba kaga ma'anar sa laysa baina da'wati wa baina allahi da'un kaga ba iskali hadin nan damiri ne na muannas amma wata riwayan kuma wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainahu wa baina allahi da'un kuma ingantacciyar riwaya ne laysa bainahu kaga tsakanin sa kuma da'awa ta mace ne to sai wale suka ce ma'anar da'awan aka dauka ma'anar ta'addu'a kaga addu'a kuma muzakkar ne laysa bainahu ai laysa baina du'ai wa baina allahi da'un kagan kace laysa bainaha kuma laysa baina da'wati wa baina allahi da'un duk babu karo a tsakani babu iskali a tsakanin waɗannan zamiran gaba daya wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi hadisi ne ingantacce zamu dakata anan akwai hadisi guda ɗaya da ya rage mana insha Allah zamu karanta shi da sauran matsaloli sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh